gaskiya wani abu ne babban matsala ne wanda ka duba gaba kura baya yaki. Bincike da jami'an tsaro suka yi a baya zan iya tuna akan wasu jihohi kamar jihar Kaduna, Kano da makamantansu an nuna a baya lokacin da Boko Haram take iyakan zalmanta na harare a jihohi. An ce sun fi amfani da mashin a wancan lokaci don kai hari ga al'umma. Daga baya wasu jihohin suka bi su ma a kan irin waɗannan tunani na cewa ɓarayi su ma suna amfani da mashin wajen kai hari ga al'umma, suka tsaye da jama'a masu amfani da mashin wajen safara. To amma in aka duba ta wannan sashi kuma za a ga cewa kila akwai gaskiya akan maganar tsaro da ake tunanin cewa waɗannan abubuwan ake amfani da su. Amma in aka duba ta sashen tattalin arziki na ƙasa, musamman abin da ya shafi ayyukan yi, mafi yawan waɗanda wannan abu ya shafa an ba a hankali ba, kun za ta iya jawo ba. Me yasa na ce haka? Saboda waɗannan mutane hanyar samun abincinsu kenan. Wasu su ba karatu suka yi ba, ba su da wata sana'a. Wannan abun kawai su suka sa a gaba su ci da iyalinsu su tsare ma kansu lalura. To yau an zo an ce an raba su da wannan aiki ne kake tunanin za su yi gaba. Abin da aka gudana cewa yin amfani da waɗannan na'urori na iya kawo barazana ga tsaron ƙasa, shi ma kansa hana sun sana'an da waɗannan abubuwan yana da nashi illa. Yana iya sa wasu su ma su shiga cikin wani hali.
Abin tambaya a nan shi ne, a menene mafita tunda waɗannan jihohi sun fara ɗaukan waɗannan matakai? Menene hanya wadda ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta bi domin kawo maslaha a cikin wannan matsalar?
Wani shawara na da zan bada shi ne, kamar yadda aka sani a ƙasashen da suka ci gaba suke yi, duk wanda zai wani abu na safara sai an mashi rijista, gwamnati ta san da zaman shi, an kuma sa mashi wasu na'urori da dokoki wanda zai riƙa bi, wanda gwamnati za ta iya kallon abin da yake, shi kuma zai iya samun natsuwa cewa gwamnati ta san da abin da yake. Ya kasance duk lokacin da yake kan aiki akwai wani abu wanda zai nuna cewa shi wannan an tantance shi, an san cewa shi an ba shi dama yayin wannan aikin. To irin wannan tsari da ake kasan waje da za mu kamanta irinsa, to ina ganin barazana ko tsoro ko fargaba da ake na cewa masu amfani da waɗannan karafuna na iya kawo barazana zaman lafiya za a iya kauda shi. Ka duba maka abin nan ba sai ga yana da wahalar gaske.
A matsayin ku na masu yin doka, a kusan za a iya cewa yau hanyoyi a Najeriya sun shiga wani hali na ha'ula'i, wanda kuma ana ganin cewa gwamnatin tarayya ba ta yin abin da ya kamata. A hukumance ko kuma a majalisance akwai wani abu da kuke yi don ganin cewar an farfaɗo da hanyoyi a Najeriya su samu nagartar da ta dace da su?
To wannan in ka duba yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa majalisa kafin ta tafi hutu ta ba shugaban ƙasa dama ya karɓi bashi ƙasar waje. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa za a karɓa shi ne don a yi amfani da wannan kuɗin don a inganta hanyoyinmu. Bayan haka kuma a yi amfani da kaso mai tsoka a cikin kuɗin don tabbatar da cewa ayyukan jirgin ƙasa da aka so mai 'yan shekarun baya an ci gaba an haɗa, musamman manyan garuruwa daga Lagos zuwa Kano, daga Kano zuwa Maiduguri, daga Lagos zuwa Port Harcourt, duka an yi a cikin wannan ɗan takaitaccen lokaci. To in har Allah Ubangiji ya sa wannan bashi ya tabbata kuma aka yi amfani da wannan kuɗi da ya kamata, ina tabbata maka shekara biyu uku masu zuwa matsalan da muke samu na hanyoyi a wannan ƙasa za su rubu ainihin. Ba za a ce za a iya cire su gabaki ɗaya ba, amma kashi 70 cikin ɗari in Allah ya so za a samu sauƙi a kan haka.
To da dama suna ganin cewar idan da a ce majalisa takan zauna ta yi bibiya a game da ayyukan da ake yi, ko da an ba da kwangila baya ga an yi kasafin kuɗin ƙasa da an wuce inda ake. Wannan in aka ce lallai majalisa ba ta yin aikinta, wannan an yi mata adalci?
Ba zan ce ba gaskiya ba ne. Wasu lokutan akan samu irin wannan akasin cewa ayyuka ko kuɗaɗe da suka fito a kasafin kuɗi da kwangiloli da aka bada akan samu rauni daga majalisa wajen bincike, musamman na ayyuka manya irin na tituna da ya kamata. Amma ina tabbatar maka cikin shekaru 4-5 da suka wuce na wannan gwamnati da muke ciki, duk irin waɗannan al'amura an wuce nan. Duk kwamitoci da ka sani na majalisa wanda aka ba su haƙƙi na lura da kuɗaɗen jama'a wallahi ana iyakan kokari wajen duba wannan abubuwa a tabbatar da cewa kudaden na an yi amfani da su yadda ya kamata.
A takaice ana iya cewa kenan ɗan Najeriya su sa ido su ga cewar nan ba da jimawa ba za su ga tituna waɗanda suke nagartattu waɗanda za su iya daidaito da na ƙasashen da suka ci gaba?
Insha Allah, wannan shi ne tunaninmu. Tunda in za ka iya tunawa watan Disamba da ya wuce an ba da dama gwamnati ta je ta kalli bashi lamuni da ƙasan waje na kuɗaɗe masu yawan gaske. Waɗannan kuɗaɗe largely za a yi amfani da su ne wajen gyaran hanya da railway kamar yadda na maka bayani a baya. Kuma ga binciken da muka yi da irin tsare-tsare da shi minista wanda yake in charge na wannan ayyuka ya zo ya yi mana a majalisa kafin a bashi wannan dama, mun samu natsuwa mun samu gamsuwa cewa insha Allahu wannan lokaci waɗannan kuɗaɗe da aka ce za a amfani da su in suka zo hannu za a yi aiki ingantacce wanda jama'a za su yi amfani da wannan gwamnati.